أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin muzakkira fil aqida wallafar babban malami Dr. Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah wannan kuma shine darasin mu na 40 a cikin littafin a wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba muna bayani ne game da abin da ya shafi annubuwatu war risala annabta da manzanci malam bai gushi ba ya nemi mana bayani game da abinda annabta da manzanci ya kunsa har ya gangaro inda yake mana bayani game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ne sai dai Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran mutane amma an samu wasu mutane da suka zame game da wannan mas'ala har suna gani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mutun ne kamar kowa ba rayuwar da yake bayan mutuwa daidai take da rayuwarsa a lokacin da yake rayi to anan mallan yake bin wannan magana ta su gaba gaba yake mata raddi har zuwa inda yake cewa mimma yu'akidu hadha shine inda zamu tashi insha Allahu ta'ala مالك مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نجزك أبن ذيك رفف ون سوى النفس إلى أمس سأر تبت أجريشي رأيوا ذيك كتاب رزق تاشا بن بن درأيوا دا يبرو أبايا تدنيا وتسيك كان سدسابا سشيني حقيقة سابي يرد الله تقر تبت أجريشي sun kasance suna yin sabani a cikin mas'aloli masu yawa bayan wafatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walam yakhturu fi bali ahadin minhum bai taba darsuwa a zuciyar ɗaya daga cikin su ba adh-dhahabi ilayhi fi qabrihi cewa ya tafi zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa mushawaratihi fi dhalika dan neman shawararsa game da wancan abin da suke sabani akan sa malai ce wa su'alihi anis sawabi fiha ya kuma tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da menene daidai cikin al'amarin da suke sabani akan sa limaza malai ce me yasa hakan bata kasance ba innal amra wadihun jiddan malai ce saboda al'amarin al'amari ne da yake a fili karara wa huwa annahum kulluhum ya'lamuna annahu sallallahu alaihi wa sallama in qata'a 'anil hayati ad-dunya saboda sahabbai dukkanin su gaba daya sun san cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yanke daga wannan rayuwa ta duniya walam ta'ud tantabiqu alayhi ahwaluha wa nawamisuha babu yadda za'i kuma halaye irin rayuwar duniya da dokokinta su kara hawa kansa tunda ya riga ya batta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da wafatihi hayyun akmalu hayatin yahyaha insanun fil barzakh malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan rasuwarsa rayayye ne mafi cikar rayuwa ma da dukkan wani dan adam ko mutum yake rayuwa a cikin barzakh duk wata rayuwa da mutum yake a cikin barzakh to rayuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta fi tasa zama cikakkiya a wancan rayuwa ta barzakh malai ce walakinnaha hayatun khassatun la tushbihu alhayati ad-dunya sai dai ita wata rayuwa ta barzakhu rayuwa ce kebantacciya wacce ba ta yi kama da rayuwar duniya ba akwai bambance-bambance da suke tsakanin rayuwar duniya da rayuwar barzakh kamar yadda malai ya kawo mana su a darasin da muka gabatar baya kamar ci sha auratayya da sauran abubuwan da mun riga mun ambace su wanda duk mutumin da yake rayuwa a yanzu yana aikata su amma babu wani wanda ya taba ganin wanda ya rasu yana yin ɗaya daga cikin abubuwan da malam ya ambata mana a baya. Malam ya ce wa qad wasala al-hal bi kaffirin min al-muslimin ila marhalatin khatira. Malam ya ce abin ma ya kai halin da wasu mutane sun shiga wata marhala mai hadari min al-ghuluw fi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wajen kokarin wuce gona da iyaka a cikin sha'anin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Hatta zannu annahu yamliku an-naf'a wad-dharra, har wasu daga cikin mutane suna ganin cewa matsayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da martabar sa ta kai yakan iya mallakawa waninsa amfani ko kuma cuta, wanda mallaka amfani ko kuma ture cuta ko jawo cuta ga wani, dukkan waɗannan matsayi ne na Allah madaukakin sarki, kamar yadda ayoyi da yawa sun gabata a baya. Malai yace wa annahu yujibu du'a man da'ahu, har suna riya cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana amsa addu'ar wanda ya roke shi. Ma'ana yadda ya roki Allah madaukakin sarki ya biya mutum bukata, ya ji shi, ya amsa masa, ya biya masa bukata, to suna ganin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana da irin wannan siffa shi ma ta jin addu'ar mai roƙonsa kuma ya amsa masa. Wa anna kulla shay'in bi yadihi, suka ce komai ma yana hannun Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Malai ce unzur masalan ila qawlin qa'il, duba zuwa fadin wani mai fada da yake cewa a cikin wakar sa ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda nuzulil hadithil amami. Wa qala ayban wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Wadannan baitoci malam ya cire su ne a cikin littafin al-burda. Al-burda littafi ne da aka rubuta waƙe ne domin yabo ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Mutumin da ya rubuta littafin sunansa Busiri, sunan da aka fi sanin sa da shi kenan, amma sunansa na gaskiya Muhammad ibn Hamad ibn Sa'id ibn Hamad As-Sinhaji Al-Busiri, shine cikakken sunansa. An haife shi a shekara ta 608 a garin Misra, sannan ya rasu a shekara ta 696. Wannan waka ta sa ta Al-Burda, kamar yadda malaman tarihi suke hikaitowa, dalilin yinta shine wata cuta ta same shi mai tsanani, wacce duk maganin da ya kamata a ce an yi akan cutar an yi, amma Allah madaukakin sarki bai kawo lafiya ba, har sai da wata rana ya kwanta bacci sai mafarki da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cire mayafinsa, wanda wannan mayafin shi ake nufi da al-burda, daga nan aka samu sunan waka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya cire mayafinsa, ya yafa masa a jikinsa, yana tashi daga bacci a wannan mafarki da ya kawai sai ya ga kamar bai taba yin cuta ba, Allah ya yi masa. To shine ya ji dadi, ya ce zai rera wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baitoci. Ya yi baitocin masu dan dama, malamai sun kai sun komo a wajen baitocin nasa. Baitoci ne wanda a cikin su akwai yabo ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sosai ta hanyar da ta dace. A cikin su kuma akwai baitocin da an wuce gona da iyaka, an dauki matsayin Allah subhanahu wataala, an bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wanda anan malamai sun yi suka mai tsanani akai. Fatan mu dai Allah madaukakin sarki ya ji kansa, ya masa rahama da bisa kyakkyawan niyyar da ya wannan waka akanta. To abin da yake cewa a cikin wannan waka shine ya akramal khalqi, ya mafi girman halittu, mali man aludhu bihi siwaka, ba ni da wanda zan fake ko nake fakewa izuwa gare shi ko da shi siwaka idan ba kai ba. Yana nufin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan. Yace inda nuzulil hadithil amami, yayin da duk wata masifa gamammiya ta fado ko ta same ni, to ba ni da mafaka, maguda, matsirata sai wajen ka. Yake jingina hakan zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wanda kowa ya san wanda ake neman mafaka a wajensa, ake neman matsirata a wajensa shine Allah madaukakin sarki, wanda siffa ce ta Allah madaukakin sarki ya dauka ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wa qala ayban, ya ƙara cewa a cikin wani baiti, wa inna min judika ad-dunya wa barrataha, na daga cikin yar kyautarka, na daga cikin kyautarka akwai duniya, wa barrataha da kuma kishiyan duniyar ita ce lahira. ومن علومك daga cikin ilmominka daga ciki ba gaba ɗaya ba daga ciki ne ilmul lawhi wal qalami akwai ilmul lawhil mahfuz akwai kuma ilmul alqalamin kudura da yake rubuta duk abin da zai faru daga farko zuwa ƙarshe to wannan shi ma duk wani khasa'is ne na Allah madaukakin sarki na rububiyya wannan mawaki imamul busiri ya dauka ya ba annabi tsira da aminci tsikara tabbata a gare shi shi sa malami suke gani cewa akwai gululi da wuce gona da iyaka a cikin wannan waƙe nasa musamman wadannan baitoci da wasun su da muka kawo shi sa malami suke cewa waka ta yabo ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta halitta a shari'ance to sai dai abinda ake kallo shine a akan me za a yi wakar sannan kuma me aka faɗa na lafizza a cikin waƙoƙin wajibi ne a kiyaye abubuwan da za a faɗa musamman kada dauki haƙƙi na Allah madaukakin sarki a ba wani a ciki daga cikin halitta ko kuma tauye matsayin Allah madaukakin sarki ko tauye matsayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko rashin ladabi da muna ladabi ga Allah madaukakin sarki ko ga manzansa duk waka da ta kunshi wannan to wannan waka ba ta halatta mai kuma mutun ya samu abin da yake tsammanin samu na lada sai dai ta kai shi kuma zuwa ga samun alhaki Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka to shi yasa duk wanda zai waka ya kamata a ce ya tsauna yayi bincike ya duba abin da ya dace ya faɗa akwai kuma buƙatar a ce ya zurfafa a cikin ilimin aqida alal kalla yana da ilimin aqida ilimin sanin Allah madaukakin sarki ilimin sanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kudurce-kudurcen shari'a da abin da mutum ya kamata ya kudurce domin ya kasance ya sanya kowanne abu a gurbin sa bai wuce gona da iyaka akai ba mallai yace tura madha taraka hadha ash-sha'iru alillahi azza wa jalla ya kai wannan mutum ya kai mutum mai saurare ka kalla wannan mutumi me ya kyale wannan mawaki me ya baro Allah madaukakin sarki haythu ja'ala raja'ahu wa maladhahu 'inda nuzulish shada'id bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya sanya fatansa da magudarsa da matsiransa yayin da wani bala'i ya afka masa sai ya sanya su gaba daya zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zuwa ga Allah ba mallai yace wa sawa'un qasara bi dhalika yawmal qiyamati am ghayruhu daidai ne kuma daidai ne abin da yake nufi hakan zai nema ne ranar tashin kiyama ko ba ranar tashin kiyama ba daidai ne mallai yace min awqati dhiqi daga cikin lokuta na kunci wa shidda da kuma tsanani fa innahu bi hadha du'a qad nasi anna allaha wahdahu huwa almalja wa huwa almalad da wannan addu'a ta sadiyayi ya manta cewa Allah madaukakin sarki shi kadai shi ake fakewa zuwa gare shi kuma shi ake neman matsirata da maguda zuwa gare shi idan abu ya dama mutum kamar yadda Allah madaukakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karantar da mu a cikin addu'ar kwanciya bacci la malja'a wala manja minka illa ilaika ba maguda ba matsirata daga gare ka sai zuwa gare ka ya subhanahu wataala to wannan shine abin da ya dace da tauhidin na annabawa da manzanni da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da sabansa suka koyar da daliban su abin ya gangaro har zuwa yanzu bayan samun gurbacewar aqida da aka yi daga baya Allah madaukakin sarki ya mana tsari da ita mallai yace kaba annahu fil baiti thani kamar yadda kuma a cikin baiti na biyu har yanzu mawaqin za ku ga qadi'i tabarrud dunya wal akhirah yayi kokarin yin la'akari ko kuma daukar duniya da lahira ka cokan min judir rasuli sallallahu alaihi wasallam daga wata yar kyauta ce daga cikin kyauta ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa min karamihi da kuma abin da yake nuna girman sa da matsayin sa kama annahu yad'a fi hadhal bait kama dai har yanzu yayi da'awa a cikin wannan baiti annama awda'ahu Allah wa katabahu fil lawhil mahfuz cewa abinda Allah madaukakin sarki ya ajiye shi ya kuma rubuta shi a cikin lawhil mahfuz wa ma jara bihi al qalam kulluhu da abinda al qalamin kudura yake gudana da shi gaba daya mustamiddun min ulumir rasuli alaihi salatu wassalam yace duk wani dan bangare ne daga cikin ilimin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa kana al ajdaru bihi ay yati bi aksi hadha al qawl hatta yaslima mimma waqa fihi wala yace abin da ya fada cewa a gare shi wannan mawaki shine ya fada akasin wannan abin da ya fada a cikin baitin nasa har ya samu ya kubuta daga abin da ya afka a cikin sa na shirka ko yana sani ko baya sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu mallai cewa mal farqu hina idhin baina may yad'i mithl hadha al da'wa menene bambanci tsakanin wanda yake da'awa irin wannan da'awa ta wannan mawaki allati hiya ghayatun fil ghulu wal itra wanda ya kai matuka wajen wuce gona da iyaka da kuzuzuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuzuzutawa da ta wuce gona da iyaka wa baina qaulil yahudi uzair ibn allah da fadin yahudawa da suke cewa uzair dan allah ne wa qaulin nasara da kuma fadin nasara da suke cewa almasihu ibn allah annabi isa shi ma dan allah ne da fadin wancan mawaki da fadin yahudawa da nasara kowanne daya daga cikin su zaka samu ya wuce gona da iyaka ne wajen me yaban wani bawa daga cikin bayin allah su wadancan sun wuce gona da iyaka ne wajen daukar matsayin Allah su ba annabi Isa da annabi Uzair kamar yadda shi ma wannan mawaki ya wuce gona da iyaka ne wajen daukar matsayin Allah da aikin sa da siffarsa ya bawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malaice wa qauluhum innahu thalithu thalatha da fadin su hayyin da suke cewa Allah ɗayan uku ne wa qad hadzara Allahu ta'ala min al-ghuluwi hakika Allah madaukakin sarki ya razanar da mu ya gargade mu game da wuce gona da iyaka fa qala yace ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ya kuma abuta littafi kada ku yi guluwi kada ku wuce gona a cikin addininku kama hadzarana ar-rasulu alayhi salatu wasalam kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargade mu ya ja kullun mu min al-guluwi fihi haythu qala a cikin yin wuce gona da iyaka a cikin sha'anin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la taquruni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iyaka a wajen yabona kama yadda nasara krista kenan suka wuce gona da iyaka a wajen yaban annabin allah annabi isa dan maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kadai ni bawa ne ku ce min bawan Allah manzon Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu abin da yake jin dadin ayabe shi da shi kamar a ce masa bawan Allah manzon Allah domin su ne kalmomin da Allah madaukakin sarki ya rinka kiransa da su a cikin alqur'ani sa kalmar bawa Allah subhanahu wataala ya maimaita ta a gurare da yawa a cikin alqur'ani yana kiransa manzo yana kiran manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wannan kalma mai girma a gare shi kamar fadin sa subhanahu wa ta'ala subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi wa annahu lamma qama 'abdullahi da sauran gurare da dama da Allah madaukakin sarki idan ya tashi kiran manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya kira shi da bawa kuma sai idafarsa zuwa gare shi wannan ba karamin tashrifi bane ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah madaukakin sarki yake masa to shi yasa wannan hadisi ma yace ni bawa ne ku kira ni bawan Allah kuma manzon sa wa ma ana la taquruni mala yace abinda yake nufi da la taquruni ai la tubaligu fi madhi kada ku wuce gona da iyaka wajen yabona wala taghlu fi kama ghala ahlul kitabi fi anbiya'ihim kada ku yi guluwi a cikin sha'anina kamar yadda ma abota littafi suka yi guluwi a cikin sha'anin annabawansu wa kafahu fakhran mala yace ya ishi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin alfahari annahu abdullahi abdullahi wa rasuluhu kasancewar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon sa ne wa annahu sayyidu waladi adam kuma shine shugaban ƴaƴan adam gaba daya wa annahu shafi'un mushaffa kuma shi mai ceto ne wanda kuma za a bawa ceto lokacin da kowa ya kasa ceto sallallahu alaihi wasallam wa annahu sahibul haud al-mawrud kuma shine ma'abucin tafkin nan mai gudana wanda dukkanin jama'a musulmi mu'mini za su bi ta kansa tafkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah madaukakin sarki ya bashi kyautar sa wal maqamul mahmud kuma shine ma'abucin matsayin nan abin yabo wanda al'ummar duniya gaba daya za su hada akan yaban sa lokacin da yayi abinda kowa ya kasa yi sallallahu alaihi wasallam wa ghayru dhalika mimma khassahu Allah tabaaraka wa ta'ala da wannan waɗannan cikin abinda Allah madaukakin sarki ya kebance manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi wa salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malai ce wa tariqu mahabbatihi laysa fi hadha al-itra wal madah hanyar da ya kamata a bi a nuna soyayya zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba fa ta irin wannan hanya bace ta kuzuzuta yabansa har ya wuce gona da iyaka ko kuma yaban da ya kauce wa ka'ida ba wa inna ma tatahaqqaqu mahabbatahu tatahaqqaqu mahabbatahu hakika san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tabbata ne bittiba'i sunnatihi ta hanyar bin sunnarsa wal ihtida'u bihadihi da kuma shiriwa da shiriyarsa wal ihtida'u bihi kama qala Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa. Wato ƴan uwa, duk mutumin da yake so ya nuna soyayyarsa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin mai sauki ne, shine Allah madaukakin sarki ya yanke mana hanzari a cikin fadin sa da yace qul in kuntum tuhibbuna Allah, kace musu idan da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to kubini kubini. Biyayya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ce babbar alamar da take nuna cewa bawa yana son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Amma duk yadda ka kai ga yi masa baiti dubu ko yi masa waka ko yi masa taro ko yin duk abin da zaka yi matakar kana saba wa sunnarsa, to wannan baka cikin masoyin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kana ikrari da baki kana son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, amma dukkanin halayenka da ɗabi'unka da ayyukanka sun saba wa ayyukansa, to ina soyayya a wannan. Shi yasa kamar da alƙali Iyab yake faɗa cikin ashfa, law kana hubbuka sadiqan la ata'atuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'un, da a ce san da kake ikirarin sa na gaskiya ne to da kai masa biyayya. Yace innal muhibba haqiqa masoyi liman yuhibbu ga wanda yake so muti'un, abin yi wa biyayya ne sallallahu alaihi wasallam. Mala yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathiran, haqiqa tabbas kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin sha'anin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Liman kana yarju Allah, ga wanda yake fatan haduwa da Allah madaukakin sarki lami lafiya, wal yawmal akhir yake kuma fatan samun sakamako nagari a ranar tashin kiyama, wa dhakara Allah kathiran kuma ya ambaci Allah madaukakin sarki da ambato mai yawa. Ɗan uwa, anan zamu dakata insha Allah ta'ala, sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kaddara don mu sai mu dora daga inda muka dakata. Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai. Allah madaukakin sarki ya mamula da gaba daya kuskuren da muka yi. Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala ali wa sabih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.